Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa a Ghana. Kuma ana iya kama mu alfa radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Litini 15 ga watan Yuli. Ibrahim Kalma Sigarba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Ma'aikatan hukumar shige da fice da custom ta Amurka sun fara aikin kamin bakin haure ana mayar da su zuwa kasashen su. Sannan 'yan sandan Rasha kuma sun kama wasu masu zanga-zanga da suka yi zanga-zanga a jiya Lahadi domin neman a ƙara sunayen masu takarar 'yan adawa a zaben birnin Moscow da za a gudanar a cikin watan Satumba. Kanin shugaban Amurka Donald Trump ya tado da sabon cece-kuce inda ya kalaban ɓatanci ga wasu sabbin 'yan majalisar dokoki.
Kanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa yankin arewa maso gabashin Najeriya mai fama da matsalar tsaro ya kuma shiga bakin duhu, amma masu janareton haya na cewa
da za mu zo mu wuni a shago nera biyar ma sai ga garin mu na ruwa ma ba ma samu, amma yanzu kan da aka rasa wutan mu ma mun samu na kashewa.
Za kuma a ji cewa a tsarin hajjin bana da aka inganta yau ne cikar wa'adin rajistar maniyyata wanda hasali ma tsawaita wa'adin aka yi saboda
ga al'adar mutanen mu wani bai ma tashi tunanin zai tafi aikin hajji din sai ya ji ana gobe ma za a rufe filin jirgin sama, a lokacin ne zai debo kudin sa a buhu ya ruga ya ce yana son ya biya kudin tafiya hajji. To don duk kauce ma irin wa'annan shi sa muka ba mutane dama kwana biyar bayan an fara tashi.
Kuma kamar kowace ranar Litini, Sarfilu Hashin Gumal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatan hukumar shige da fice ta da custom ta Amurka wato ICE a takaice kenan sun kaddamar da wani samami akan bakin haure a fadin kasar a jiya Lahadi da zummar kama bakin haure da hukuma ta kore su a cikin kasar domin a mayar da su a kasashen su. Wannan aiki da shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da shi a ranar Juma'a zai mai da hankali ne akan ɗaruruwan iyalai a wasu manyan biranen kasar ciki har da Chicago da Los Angeles da kuma New York. Mutane na shigo muna a cikin kasar mu ta barauniyar hanya, mu kuma za mu bi doka mu mayar da su zuwa kasashen su, inji Trump. Ma'aikatan na custom za su auna bakin haure galibi masu hadari ne ga jama'a. Director mai rikon kwariya a hukumar shige da fice ta Amurka Matthew Albans ya ce an gano bakin hauren ne a cikin takardun kotuna masu shari'a akan bakin haure. Wannan aikin kai samami a kan bakin haure da gwamnatin Trump ta fara ana sa ran zai faranta waɗanda suka zaɓe shi rai, saboda ya cika musu alƙawarin da ya daɗe yana faɗin cewa zai sa ƙafar wando ɗaya da bakin haure marasa izinin zaman ƙasar. Jam'iyyar adawa a Amurka ta Democrat ta yi Allah wadai da wannan aiki da ta kira na rashin imani da kuma auna iyalai da galibi sun fito ne daga ƙasashen tsakiyar nahiyar kudancin Amurka domin su samu cin rani a ƙasar. 'Yan sandan Rasha sun kama masu zanga-zanga da dama ciki hadda 'yan adawa a wata zanga-zangar da aka gudanar a jiya Lahadi bisa bukatar dora sunayen masu takarar 'yan adawa a kan takardun zaɓe na birnin Moscow wadda za a gudanar a cikin watan Satumba. Sama da mutane dubu ne suka taru a dandalin Pushkin Square biyu bayan sakonni da aka tura jama'a a kan shafukan sada zumunta a kan wannan taro. Wata kungiyar sa ido akan masu zanga-zanga ta ce an kawo mutane 38 a cikin macin da aka gudanar wanda ake kwatanta shi da na lumana. Wasu masu zanga-zangar da sun yi ihu akan 'yan sanda suka ce musu kada su kunyatar da rigar sarki da suke saye da su, lamarin da ya sa jami'an tsaron suka afkawa taron wanda hukumomi ke gani ya saba wa doka. Masu zanga-zangar da sun yi maci ne zuwa ofishin magajin birnin Moscow da kuma wato halkwatan zaben kasar. A wasu jerin sakonnin Twitter da safiyar jiya Lahadi da masu sukan lamiri suka yi saurin alakantawa da suka yi alakanta sakonnin da bambancin launin fata da kuma kiyayyar baki. Shugaban Amurka Donald Trump ya tado da sabon cece kuce inda ya kalaban batanci ga wasu sabbin yan majalisar dokoki. A sakon Twitter, Trump ya auna wasu mata guda hudu masu ra'ayin kawo sauyi na jam'iyyar Democrat a majalisa, cewa su koma su taimaka a gyara matsalolin miyagun ayyuka da suka mamaye kasashensu na asali. A cikin waɗannan mata da Trump ya auna, 'yar majalisar wakilai daga jihar Minnesota, Ilhan Umar, 'yar asalin Somalia kaɗai ce aka haife ta a wata ƙasa, sauran ukun dai an haife su ne a nan Amurka. Da suka hada da Ayana Presley daga jihar Massachusetts, wanda aka haife ta a Cincinnati a jihar Ohio, da kuma Alexandria Ocasio-Cortez, 'yar asalin New York mai wakiltar gabashin gundumar Bronx da wani bangaren tsakiyar gundumar Queens. Sai kuma Rashida Tlaib daga jihar Michigan, amma kuma an haife ta ne a Detroit. Fadar White House dai bata riga ta amsa tambayar da muryar Amurka ta mata ko shin shugaban kasar yana sanin cewa matan guda uku a cikin mata hudu haifafun nan Amurka ne kafin ya aika da waɗannan sakon Twitter. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon jakadan Birtaniya a nan Amurka ya ce yana ganin janyewa da Trump ya yi daga yarjejeniyar nukiliya da Iran a matsayin barna ga sha'anin diflomasiyya da ya yi wa tsohon shugaba Barack Obama a cewar wani sabon sakon diflomasiyya da aka kwarbato. A jiya Lahadi, jaridar Daily Mail ta ƙasar Birtaniya ta bugo sakon Kim Darroch da ya koma London kwanaki bayan ya yi murabus mako ɗaya bayan jaridar ta kwarmato wasu sakonni. A sakonnin na baya na diplomasiyyar da yana cewa shugaban na Amurka bai iya aiki ba, ba shi da tabbas kuma ba shi da wata kwarewa, haka zalika gwamnatinsa take katobara. A wani sakon watan Mayu na shekarar 2018 da Roch ya rubuta cewa soke yarjejeniyar nukiliya da Iran wanda gwamnatin Trump ta yi barna ce ga sha'anin diplomasiyya saboda an yi shi ne bisa aƙidanci da kuma son zuciya, saboda Obama ne ya kulla wannan yarjejeniyar. Masu hasashen yanayi sun yi wa mahaukaci guguwar bari rikon sakai dan kashi, amma kuma bari tana janyo ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma iska mai yawa. Ruwa ya taru na wasu bangarorin jihar Louisiana mai zurfin centimeter 30 na ruwan sama, kana an samu tarin ruwa kadan a jihohin Arkansas da Missouri da Mississippi da kuma Tennessee. Ana ganin wannan ruwan saman zai haddasa ambaliya mai yawa da za ta iya yin barna ga jama'a. Don haka hasashen yanayin da ya yi kashedi ga jama'a cewa kada su zaci wannan ruwan ba za ta iya zama barazana ba. Daga ƙarshe wani soja da aka kawata a cikin sojojin Amurka na musamman wato ya mutu a filin daga arewacin Afghanistan, a cewar sanarwar ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Lahadi.
Babaya kubu maki da aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, akasarin yankin arewa maso gabashin Najeriya mai fama da matsalar tsaro ya kuma fada cikin bakin duhu saboda rashin wutar lantarki, wanda hakan kuma ya raba dumbin jama'a musamman ma matasa da ayyukan yi. Ibrahim Abdulaziz Garika.
Yanzu haka harkokin kasuwanci musamman ma na masu karamin karfi na ko ci gaba da tagayyara a jihohin Adamawa, Taraba, Yobe da kuma jihar Borno. Sakamakon wannan yajin aikin da ma'aikatan kamfanin samar da wutar lantarki na EDC ke ci gaba da yi a yanzu. Wannan yajin aikin dai yanzu haka ma ya sa jama'a koma ga amfani da janareto, yayin da ko masu karamin karfi suka soma cizon yatsa.
Sunana Usman Muhammad. Ito abu na farko aka ce ana yajin aiki. To mu ko san me dalilin yajin aiki ba, sai da mun gota ta daina zuwa. Mu kamar yanda muke tafiya a kan maganar nikan injin da shirye da muke yi, injin maganin sun kasance waɗanda suke siya su ba mu haya ne. Idan muka samu zuwa sati muka hada kuɗi muka ba su, anan muke samu abin da muke ciyar da yaran mu, ga mu da mata yana na shida. To yanzu abin ya zo ya tsaya. kawai mun bai wa sanata Allah ido sai a gamu duka gabaɗe komai ya tsaya ba abin da muke iya yi saboda ita wutan da ita muka dogara ita yanzu mu dai abin da muke ba da shawara akan mahutan wutan ne ba to Allah sai hakuri suke sama mana wutan nan lokaci lokaci su kuma wanda suke da haƙƙi akan su su yi godan Allah su ba su haƙƙi
sunana Adamu Sulaiman to gaskiya ta ko ina shafe ni don na farko ni ga mutumin da yake daukan tushin nika ya kai inji zai iya ganin sakamakon rashin wuta ta tare da masu nika sannan na biyu yanzu haka kura ga ta nan amalanki kana hangenta daga nan in ka ce akai ma ruwa mai tausayi a cikin su shine wanda zai kai ma kuran ruwa a matsayin naira 300 nan ma sai kabilai aka ko ta wannan fuska wannan abin ya shafe mu
to sai dai ku ya inda wadannan ke kokawa su kuwa makanikan janareto kasuwan su ce ma ta budu
a gaskiya mun yi farin ciki rashin wutan da aka yi a gaskiya ayyukanmu kan mun samu ayyuka kan ba kaman da ba da za mu zo mu wuni a shago naira 5 ma sai ga gare mu na ruwa ma ba mu samu amma yanzu kan da aka rasa wutan mu ma mun samu na kashewa eh zai shafe mu ka amma dai muna samun kudin da za mu kashe ka muna gira su ka karshe in za su iya idan kuma ba za su iya kawo ba to mutanen su ya gure kan gaskiya mun kan muna samu na kashewa aikin janareto yanzu ba abin da za mu iya cewa mu
to wai ko ina batun janyen yajin aikin da ma'aikatan wutar lantarkin ke yi a yanzu Kwamar Nasir Dambo na kwatkin shugabannin kungiyar ma'aikatan
har zuwa yanzu babu wani matsaya kuma kamar yadda muka ba da umarni ga membobin kungiya cewa kowa ya zauna a gida kamar yadda ka gani kowa na gida sannan kuma wasu daga ciki ga mukana gani muna dan kekkewayawa mu tabbatar cewa kowa ya bi kamar yadda muka faɗi duka jihohin nan guda hudu membobin mu sun ba da haɗin kai domin abin da ya shafi kowa da kowa
ko da na tuntube shi kakakin kamfanin na EDC Aliyu Ardo ya ko baina mai irin matakan da shugabannin kamfanin ke dauka a yanzu
a fata dai zuwa dai gobe dai tayo shi MD na dama kasa sun tafi Abuja don su gana da manyan mahukunta na board din na kamfani da sun gana kuma ina fatan zuwa gobe wanda zai dawo gila zai za a samu dama a zauna da shugabannin ma'aikata kan sai a safan ta
to kamar ya yajin aikin nan ya shafi harkar samar da wutar lantarki a waɗannan jihohi guda hudu
gaskiya wato ba karamin asara ake yi ba to muhimman wurare duka ana samun matsaloli
kamfanin na EDC dai na ko samar da wutar lantarki ne ma a jihar Adama, Taraba, Borno da kuma jihar Yobe wanda kuma yanzu fata mako shine Allah sa a sasanta Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
Tuwa gaida Ibrahima daga yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma sai Abuja inda a tsarin hajjin bana wanda wa'adin rajistar maniyyata a zango na ƙarshe ke cika a yau za a ji cewa wato a kowane ayyari ko kuma rukuni na maniyyata zai sami wani ƙwararren malamin addini da zai rika fayyace yadda za a kauce mu saba mu dokokin Islama da kuma na Saudi a kowane irin lokaci da kuma yanayi Nasiru Adamu Ilhikaya gare ka
Hukumar Alazan Najeriya na hakan za ta rufe karbar kudin kujerar aikin hajin bana daga Litinin din nan 15 ga watan nan na Yuli matukar dai ba an sauye wannan tsarin ba wannan ma ya biyo bayan karin wa'adin lokacin ne na biyan kudin kujerar bayan samun wani ragi a farashin kujerar da fiye da naira 50,000 shugaban hukumar Alazan Barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce za a kammala amsar kudin don samarwa dukkan maniyyatan izinin tafiya wato visa don gudanar da aikin hajin
an kara daga lokaci ne domin a baiwa maniyyata da kuma sababbin gwamnatoci da ka aishi mulki a jihohi dama domin su samu lokaci yalwatacce da za su nazarci yadda aikin hajjin yake inda suke buƙatar su dan yi gyara da abin da suka gada su gyara wannan shi yasa aka ƙara lokaci kuma alhamdulillah ya ƙara lokacin ina ganin ya samu ansuwa wurin al'umma wannan daman da aka bayar daga shi ba na jin za a samu wani lokaci zai zama kwana 5 kenan da fara tashi domin kuma ga al'adar mutanen mu wani bai ma tashi tunanin zai tafi aikin haji din sai ya ji ana gobe ma za a rufe filin jirgin sama. A lokacin ne zai ɗebo kuɗinsa a buhu ya ruga ya ce yana son ya biya kuɗin tafiya haji. To don duk kauce ma irin wa'innan shi sa muka ba mutane dama kwana biyar bayan an fara tashi duk wanda yake da irin niyya ya isa a ce lokacin na ya yi niyya kuma ya biya kuɗinsa. Daga wannan ranar 15 ga wata an arife wanda kuma yake da niyyar ya tafi sai ya aje kuɗinsa in Allah ya kai mu baɗi da rai da lafiya sai ya tafi.
To ranar Laraba 10 ga watan nan aka kaddamar da fara jigilar alhazan daga jihar Katsina inda wasu yankunan ma kamar Kaduna rukunin alhazan su tuni suka sauka a Saudiya. Malamai na kan gaba lamarin na aikin haji don kula da nuna manetan dokokin aikin a aikace don gudun samun cikas. Ga ma abin da shahararren malami Islama Sheikh Abdullahi Balalawu ke cewa.
Aikin haji ba zai yiwu a yi shi ba kamar yadda Allah yake so a yi, kamar yadda manzon Allah ya karantar, sai an yi amfani da malaman addinin musulunci. Ina kira ga hukumar alhazai ta ƙara sa ido wurin tallafawa da taimakawa da ja malaman addinin musulunci don su ci gaba da nuna wa alhazai irin abin da ya kamata su yi don aikin hajjin su ya zamanto irin wadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi, wanda yace alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hajji mabrur bai da sakamako sai gidan aljanna.
Jami'in hukumar alhazan Umar Bala da tuni ya sauka Madina ya shaida wa muryar Amurka yadda aka tsara malaman za su kasance da alhazan a kowane waje na sauke faralin.
Kwanan nan shugaban hukumar alhazai ta kasa ya kaddamar da kwamiti na malamai na Najeriya, su ne za su bi alhazan nan tun daga Najeriya har zuwa Madina da muhimmancin ziyarar da za su yi niyya na daukan aikin haji. Aikin haji nan kamar yadda aka sani ya kasu kashi uku, wanne alhaji zai yi a ciki har a tafi Makka da Wafil Qudumi da kuma sauran ibadu da mutum ya kamata ya yi.
Zuwa yanzu dai kimanin alhazai 5,000 sun sauka a Saudiya cikin kimanin alhazai 65,000 da ake sa ran za su gudanar da aikin hajin na bana. Nasura da Malika ya mutar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru da wannan rahoton, yanzu kan bari mu za ku a gefe guda Safilu Hashin Gumel ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraron shirin ciki da gaskiya a shirye-shiryenmu da suka gabata. Mun kawo muku zantawa da Malam Abdullahi Malami kan takaddamar rashin barin lungu ko angon layi tsakaninsa da makwabcinsa Iliyasu Sani a unguwar Kwana Shagari da ke Jos a jihar Filato. Takaddamar dai ta kai ga tsawon shekaru 25 ba tare da ta ƙare ba. Ta kai ga tura tawagar 'yan sanda da saraka jami'an kula da tsarin gine-gine domin bin umarnin kotu na rusa ginin da ke tsakanin gidajen biyu. Amma wasu mutane da malami ya ce sun kai 50 suka fitattaki 'yan sandan. Mun zanta a takaici da DPN 'yan sanda na wancan lokacin na garin Laranto a Jos. Sale Sa'ad Ibrahim, wanda shi ya tura 'yan sanda da wannan akasi ya faru da su. Yanzu dai DPO Ibrahim ya samu ƙarin girma zuwa mataimakin kwamishinan 'yan sanda wato DCP, kuma an sauya masa wajen aiki zuwa jihar Kebbi. Da yake zuwa yanzu duk kokarin da muka yi na jin tabakin hukumar kula da raya birnin Jos ya ci tura. Kuma ita ce ke da haƙƙin aiwatar da matakin na umarnin kotun. Mun samu zanta da lauyan wanda ake ƙara wato Iliyasu Sani, Baris Sa'ed Pam, wanda ya tabbatar mana samun umarnin kotun da kuma wani umarnin jinkirtawa sai an kammala sauraron ɗaukar ƙara. Kazalika har ya ba da shawarar yadda za a warware lamarin da amincewa da cewa wanda yake karewa ma ya yi kuskure. Haka kuma doka ce a tsarin gini a Jos a bar lungu tsakani bisa ma'anar ba a haɗa katanga. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. To kamar yadda Malam Abdullahi Malamai ya bayyana wannan fili cewa bayan da kotu ta bayar da umarnin ruguje wannan gini da ake takaddama a kansa, kuma wasu matasa suka hana aiwatar da hukuncin kotu. Nasira da Mi'ar Hikaya ya zanta da DPO na wancan lokacin, wanda shi ne ma ya aika da jami'an 'yan sandan.
Sunana Sale Sa'ad Ibrahim, Assistant Commissioner of Police yanzu, amma an fi sani na da SS Ibrahim din. Ni ne na yi DPO a shekaru baya a wani wuri da ake kira Laranto Division, wato katako. To na farko dai ba binciken muka yi akan wannan case ba, saboda shi wanda ake kira malami kotu ya kai kara tsakaninsa da makwabcinsa. Bayan an gama shari'a sai suka same mu tare da lawyer sa, cewa kotu ta ba da dama wato court order na aje a rushe wani bangaren wurin da suke takaddama da shi a ainihin can a wani unguwa da ake kira Kwanan Shagari. To a lokacin nan na yi amfani da tare da Nabuka TV tare da lawyansa da shi mai kara wurin commissioner police muka bayyana masa ga abin da ya zai da shi yace to tunda kotu ta ba da umarni a je a abin nan a yawatar da umarnin kotu.
Wato Ibrahim abinda muke so mu ji daga bangaren ka kafin in Allah ya da mu tuntube shi kakakin rundunar yan sanda na jihar Plateau kan wannan al'amari kusan tun da ma ka ce abun yanzu ma haka abun ba ma gama maganan kotun ba amma wannan mataki da aka dauka na tura jami'an yan sanda su dau mataki din shi muke so mu ji tarihin abun da ya faru kuma kai ka bada umarni aka dau wannan matakin a lokacin.
To ba wai na bada umarni ba mun dai bi abin nan commissioner yan sandan mu ta dalilin sai ya bada umarni a bi hukuncin kotu a ja aiwatar da abin da kotu ta zartar kuma lokacin da aka tura yara jami'ai saboda su ba da kariya wanda za su yi wannan aikin aka sami tirjiya saboda a kar a yi amfani da wannan daman a kawo wani matsala ko a zub da jini muka ba da shawarar lokacin na a janye.
Wato dama yadda labarin ya zo a cikin shirin kamar yadda shi malami ya faɗa da jami'an suka zo an samu wasu kamar zaune gari banza za a ce ne waɗanda suka nemi kai hari kan jami'an tsaro din.
To ai kai ka dai ka fahimci bayani da na yi. In ka ji na ce an sami tirjiya to wato akwai wanda suke son a aiwatar da kuma wanda ba su son a aiwatar a dangane daga haka na yi amfani da dama na da kuma ganin kar a sami mummunan matsala na ce su jaye. To daga baya na ce ma na bar Plateau ban san yadda aka kaya ba.
Yanzu kuma ga tattaunawa da Nasirin da ya yi da lauyan da ya kare mutumin da ake kara wato Ilyas Sani barista Pam.
Yanzu haka na gaya maka ni na representing Ilyas Sani a kisan. Ka gane ba? So even at the time I came lokacin principal ina shi ne ya yi kisi. Ni na zo ma an ga an ba da judgment a kisi. So mun je a garin za a yi appeal sai appeal din bai yiwu ba. And then sun je za su yi execution. So execution kuma sai shi din ma bai yiwu ba saboda akwai application that was pending a court so suka je za su yi execution that application did not allow them to do the execution a court of appeal kenan.
Okay ma'ana wannan maganan su je su rusa wannan wajen.
Maganan su rusa wajen akan kamun a rusa din shi malami mun filing application for stay of execution a court of appeal.
Na gane
so da muka filing sun ji za su yi execution da ba su san da application din ba haka zo haka dawo hankalin su a kai su dama za su fara execution sai sun bi sun dakatar da shi. To da haka dakatar da execution an zo appeal din bai yiwu ba sai sun zo sun filing application for contempt proceeding wai an hana su execution a wurin. So at the point ni from there na zo daga baya suka canza lawyer because I don't know what really happened and I cannot tell you what actually is this the progress of the case or what actually is the position of the case now. Whether an gama contempt proceeding sun ko ba gama ba to that one I cannot say anything.
Barista Fami yanzu yi shirabunka da magana da shi Ilyas Sani.
Ya dan jima ba. Ya ji wani ne mai.
Amma a tsarin shari'a idan aka yi wannan stay of execution din wato ma'ana aka dakatar da daukar mataki sai yaya menene yake faruwa bayan wannan wani mataki ya dace bangarori guda biyu da suke takaddama da juna ya dace su dauka.
Idan aka ba da order for stay of execution inda akwai application ne ko ba riga an ba da order ba application ne alone ya hana kotu shi levying executions that is called delit. So that's dole ne the SAS dakatar da execution din kafin that is pending the determination of the application shi da kanshi.
To a ƙarshe barista fa abinda ma nake so na tambaya matsayinka na dan jihar Plateau ya dokokin wannan gini suke ne shin wannan haka ya kamata misali a yi gini ba a barin ko ba a bar tsakanin gidaje ba wata damuwa a tsarin doka.
Kaga wannan issue na tsakanin malami da shi Ilyas Sani, actually ba wani zancen ka yi a yi gini ba bayin dole ne a bar space. To amma wancan ka san mutane ba sa bin doka din. So mutane ba sa bin asalin abin ya kamata ya sai su yi abin da zuciyarsu ya yi, idan sun yarda tsakanin su sai su yi ma gwamnati ma ba ta sani ba. Sai dai yanzu ma da ba wanda ya sani, ya sai dai rikici ya zo ya tashi tsakanin su kamar ka san akwai abu kamar haka yi. So but ordinarily bai kamata su yi gini su hada in ba dai fence ya hada su ba. Amma waya ce bango da bango na mutum ya haɗu, doka ba ta yarda da haka ba. To amma ai shi Ilyas Sani shi ya fara gini a wajen, wannan ya zo daga baya ne, shi ya zo ya hada gini shi da na Ilyas Sani, shi malami kenan. Shi ne ya zo ya hada gini shi da na Ilyas Sani, amma Ilyas Sani ya yarda mar tukuna, kamar haka yi haka ne. To abin ya dama ya suna zaman tare, ai saboda zaman tare ne, da shi ya zo zai yi gini, ya ce ya tambayi Ilyas Sani akan shi yana so ya gini ya hada bangon shi Ilyas Sani, dai malami kenan, ya tambayi Ilyas Sani. Da yake shi ya riga ya gini a wurin, shi yana so ya gini a plus na shi, amma yana so ya hada bangon ya hada gini shi da na Ilyas Sani. Ilyas Sani ya ce ba damuwa, zaman tare ba damuwa ya yi. To ya yi suna zaman tare, suna zaman su, daga baya ne kawai wani abu ne kawai kaɗan ya zo ya hada su, sai aka kawo wannan issue din.
Yanzu barista famu son samu yanzu in an kira ka ka sasanta wannan abun tsakanin mutanen nan biyu, me za ka ce musu ne?
Ni zan sasanta su inda za a sasanta su da an gani tuntu ne. Ɗaya da the best thing dama in za a sasanta su tun ne ba su yarda ba. Shi Ilyas Sani ya yi kuskure da ya bar malami ya hada ginin shi da nashi. So the best thing yanzu idan har za a sasanta su sai dai kowa ya shifting fence nashi, ko a fasa bangon kowa ya shifting nashi sai a bar hanya tsakiya. That is the only thing da za a iya yi. In ba haka ba ya ta ba wani abu ya wuri.
Marisa na mun fahimci wannan kwarai da gaske. Wannan ya nuna ko su yi abin tsakanin su biyu, ko kuma hukumar raye birane, hukumar da take kula da tsara birni ta Jos ta ɗau mataki a kai kenan ta zo ta yanke wannan maganar.
Ta yi ba ma hukuma ba, yanzu abu ya riga ya je kotu, sai dai ita JMDB. To abin shi ne za a bi hukuncin ita sai dai ta bi hukuncin da kotu ta yanke. Ba za ta yi wani abu daban da abin da hukunci ta yanke, kotu ta yanke. Amma a gaskiya zahirin gaskiya don in dai zaman tare za a yi, dole ne a fasa bangon kowa shifting fence na shi don a yi zaman tare. In ba haka aka yi ba ta wai ba wani sasancin da za a yi a wurin.
Sai na gode kwarai da gaske. Na gode kwarai da gaske. Yawwa madalla.
To masu sauraro, kun dai ji yadda wannan batun ta kaddama kan barin lungu tsakanin makwabta biyu ta kasance. Haka kuma za mu ci gaba da tuntuɓar duk masu ruwa da tsaki a kan batun, domin neman hanyar da za a kawo ƙarshen wannan ta kaddama ta ƙici ta ƙicin yawa shekaru masu yawa. Yanzu a madadin Nasara da Mele Kaya, wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Zuwa ga sheka, yanzu kuma ga Baba Eri da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Wani soja da aka kawata a cikin sojojin Amurka na musamman ya mutu a filin daga arewacin ƙasar Afghanistan, a cewar sanarwar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Lahadi. Saje Major James Sato, mai kuriyar hula, ya mutu a ranar Asabar bayan ya samu rauni a cikin wata wuta da abokan gaba suka buɗa masa a ranar Asabar ɗin. Mutuwarsa ya kai adadin sojojin Amurka da aka kashe Afghanistan a wannan shekara zuwa 11. Labarin kashe shin da ya kai yawan sojojin Amurka da aka kashe su a cikin yakin Afghanistan da aka fara tun cikin watan Oktoban shekarar 2001 zuwa mutane 2,430. Ma'aikatan hukumar shige da fice da kwastam na Amurka, wato ICE a takaice, sun fara kamen bakin haure suna mai da su gidajensu kasashensu.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, kafin mu yi sallama da ku, muna miƙa ta'aziyyarmu ga tsohon abokin aikinmu Ladan Ibrahim Ayawa da 'yan uwansa saboda rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Fatima Yalwa Ayawa a jiya Lahadi.
aka kuma yi jana'izarta a jiya din a Kwantagora. Allah ya rahamshe ta. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Baba Yakubu Kyeri da karantar mana labaran duniya da CD wanda ya hada mana sautin, da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook, ni Ibrahim Kalma Sai Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, le monde